This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara da dalol da kuma niya FM. Kuna kuma ya saurara mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu ku kuma da sake kama tashar mu a daidai wannan lokaci. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan labaran duniya, Sahaba zai shigo da shirin na gari na kowa. Kafin mu kai ga haka, ga halin da duniya take ciki a labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labaran mai karanta Jummai Ali. ‘Yan sandan ƙasar Austria sun fiddo yara uku waɗanda ke cikin halin rai kokai mutu kokai daga cikin wata mota da ke dankare da ‘yan gudun hijira 26 a kusa da kan iyakar wato Jamus. A halin da ake ciki kuma an baiwa wata kotun ƙasar Hungary umarnin ta tsare maza huɗu da ake tsammanin suna da hannu a mutuwar ‘yan gudun hijira 71. Da aka iske gawawakin su cikin wata babban mota a ranar Alhamis a Austria ɗin. Haka kuma a jiya Asabar hukumomin Libya suka ce sun kama mutane uku bisa tsammani ko kuma zargin cewa su ne suka cika wani jirgin ruwa da ‘yan gudun hijira da ya nutse akan hanyar su ta zuwa Italiya a tekun Mediterranean a ranar Alhamis. Jami'ai sun ce tana yiwuwa kimanin mutane mai tanne ruwa ya cinye su. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta cewa a bana kimanin 'yan gudun hijira 300,000 ne daga gabas ta tsakiya da Afirka da kuma kudancin Asiya suka arce zuwa Turai domin kubuta daga talauci da fatara da kuma tarzoma. Wata kotun ƙasar Masar ta samu wakilan gidan talabijin ɗan Al Jazeera guda uku da laifin goyon bayan haramtacciyar ƙungiyar Muslim Brotherhood kuma ta yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan yari. Jiya Asabar kotun ta ba da sanarwar wannan hukunci da ta yanke bayan ta sake yin shari'a. Muƙaddashin daraktan kamfanin Al Jazeera Mustafa Suwak ya ce hukuncin da aka yanke ba ta da ma'ana kuma ta wuce tunani. Gwamnatocin ƙasashen yammacin duniya da ƙungiyoyin da ke rajin kare haƙƙi da 'yancin jama'a sun yi Allah wadai da hukuncin, a yayin da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ke kira ga gwamnatin Masar ɗin da ta ɗauki dukkan matakan da ya kamata na ganin an soke hukuncin. Nicholas Plachard, wanda yake kula da harkokin ƙungiyar Amnesty a Masar, ya ce hukuncin tana wakiltar toye 'yancin faɗin albarkacin baki ne, kamar yadda aka gani a shari'ar da aka yi a Masar. Ya ce sun yi fatar cewa matsin lamba daga ƙasashen duniya zai sa Masar ɗin ta saki 'yan jarida. To amma ina? Tun a farkon wannan wata aka yi tsammanin kotu za ta yanke hukunci. To amma sai kotun ta riƙa jinkirta yin shari'a tun lokacin da aka kama ɗan jarida Muhammad Fahmy ɗan ƙasar Canada da Nahar Muhammad ɗan ƙasar Masar da kuma Peter Gresti ɗan ƙasar Australia a watan Disamban shekara ta 2013. Jin kaɗan bayan da aka yanke hukunci, Gresti ya ce sam wannan bai dace ba, ya ce ai su ba 'yan ta'adda ba ne. A watan Fabrairu ne dai aka sako shi Gresti ɗin. Jiya Asabar aka buga ƙararrawa a coci-coci a birnin New Orleans da ke jihar Louisiana nan Amurka, a yayin da mazauna yankin ko kuma birnin suka tuna da irin ɓannar da mahaukaciyar guguwar teku Katrina ta yi wa birnin shekaru 10 da suka shige. Mutane a birnin da kuma waɗanda suka je sun aje furannin kallo suka tuna da mutane 1,800 da guguwar ta kashe, a yayin da kuma aka yi bikin farfaɗowar da birnin ke yi. Tsohon shugaban Amurka Bill Clinton ya gabatar da jawabi a wani bikin da aka yi da maraice, inda aka yi waƙe-waƙe da kuma kaɗe-kaɗe da kuma addu'o'in karrama waɗanda suka tsira da kuma waɗanda suka fara kai ɗaukin ceton 'yan garin da kuma ƙoƙarin daƙile tarzoma da ta biyo bayan bala'in. Daga bisani an kiyasta cewa mahaukaciyar guguwar teku Katrina ta sa an yi hasarar dala biliyan 150. Dubban mutane ne suka bar birnin kuma ba su sake komawa ba. Har yanzu kuma akwai gidaje da dama da ba a gina ba. To amma sanannen unguwa ko kuma wurin da ake cewa French Quarters da ya yi farin jini ga baki da kuma mazauna garin a saboda abinci kala-kala da wake-wake da ake yi da kaɗe-kaɗe ita kan ko kuma wannan yanki ya koma kamar yadda yake a da. A ranar Juma'a tsohon shugaban Amurka George Bush da matarsa Laura suka kai ziyara birnin. Asusun ɗakin adana littattafai na tsohon shugaban wato shugaba Bush ɗin ya taimaka ya sake gina makaranta mafi daɗewa a birnin da Katrina ta lalata. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Asabar 'yan sandan ƙasar Thailand suka kama wani mutum dangane da harin bom ɗin da aka kai a farkon wannan watan da ya kashe mutane 20. Hukumomi sun bayyana wa 'yan jarida cewa mutumin da aka kama ɗan wata ƙasar waje ne kuma ana cajin shi da laifin mallakar nakiyoyi ba bisa ƙa'ida ba. Kuma yanzu haka yana hannun sojoji ana masa tambayoyi. Wannan ita ce babbar nasara ta farko da aka samu tun ranar 17 ga wannan wata na Agusta lokacin da bom ɗin ya tashi a tsakiyar Bangkok babban birnin ƙasar ya kashe mutane 20 wanda suka haɗa da wani ɗan ƙasar Thailand da 'yan ƙasar China da Malaysia da Singapore da kuma wani ɗan Indonesia. Harin ya raunana fiye da mutane 100 'yan ƙasashen daban-daban. Wannan hari shi ne mafi muni da ya faru a ƙasar ta Thailand. Kwana ɗaya bayan aukuwar wannan al'amari wani bom ya tashi, to amma kuma babu wanda ya jikata. Hukumomi suna kyautata zaton wani mutum daban ne ya jefa fan cikin ruwa.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Madalla yanzu kuma ga sahabo da shirinmu na gaba.
Nagari na kowa.
Domin babban matsalar da ke damun kasashe masu tasowa shine sha'anin jahilci. Masana sukan ce matsaloli uku ne ko ce kasa in ta yi kokari ta ciwo kanshi to kusan za ta ci gaba. To babban gaban su shine yaki jahilci, shine jahilci. Bayan jahilci talauci ya biyo, bayan talauci sai shugabanci. To duk kasar da babu shugabanci mai kyau ga talauci ya yawa to jahilci kashe shi zai yawa.
Farfesa Mamman Wasagu shugaban kwalejin ilimi ta tarayya da ke Katsina. Masauraro assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Har gobe arewacin Najeriya ce take baya a bidar ilimin zamani. Galibin dalilan musamman a ƙasar Hausa suna ta'allaka ne kan danganta kin neman ilimi kan addini. Al'amari da masana addinin Islam da dama suka ƙaryata. Kuma babu inda wannan lamari yafi tsanani kamar yankunan ƙasar Hausan. Zamfara tana daga cikin waɗannan jihohi. Idan kuna biye da wannan tasha makon jiya mun gabatar da hira da muka yi da mataimakin gwamnan jihar Zamfara Malam Ibrahim Wakkal wanda ya yadda cewa jihar Zamfara tana baya sosai a neman ilimin zamani. Duk da haka ya ce yanzu dai hukumomin jihar da kuma jama'a ma sun yunkura wajen ganin an sauya wannan lamari. Daya daga cikin dalilai da suke ƙara mai da hannun agogo ba shine rashin malamai isassu kuma ƙwararru. Na tambayi mataimakin gwamna Wakkal shin ko jihar Zamfara tana da wadatattun malamai?
Ba mu iya cewa sun wadace mu alal hakika, amma muna da malamai gwargwado wasu su ba su da kwarewa dai. Kamar yadda aka sani da dadewa can ba za ka isko malami ya gama secondary ko GTC an turo shi ya zama malami. To yanzu sai muka yi wata babbar center, wata babbar makaranta a talkashin UBE cewar ya kasance wuri ne da ana koko malamai su zo nan su zauna. Sati biyu wasu wata ɗaya ko wata biyu a ɗauko manyan malamai daga jami'o'i su tafi ta ba su horo domin su ƙara ƙwarewa kan ilimi sai su koma suna ta yi. To wannan shi ne abin da muka yi da kuma ganin cewar ɗan abin da ke gare mu mu ga yaya za mu karfafa gani yadda za a samar da karin malamai. Wannan shine gurgurdo abubuwan da muke ta kokarin mu ga mun samu muna yi a jihar Zamfara.
Kamar malamai nawa kuka dauka tun shigar wannan gwamnati?
Yana da wuya in faɗi cewa ga abinda aka dauka, saboda akwai hukumar UBEC wadda tana kula da wannan daukar, sannan kuma akwai hukumar wato ma'aikatar ilimi wanda ke ita ma yana daga cikin abin da ta damu da shi. Amma kamar yadda na faɗa cewar abin da muka fi karfafawa shi ne mu horas da malamai din, saboda ganin dan abin da ke shigo mu karin dokar malamai din har yanzu da cikin buƙatar karin kuɗi, domin ganin cewar dole wanda ka ɗauka kuma karin albashinsa da komai yana bisa wuyanka. To da haka sai muka mai da karfi ga horaswa din ya kasance cewa waɗanda ke akwai za ka yi suko ga makaranta, ko da misali in ka ɗauko makarantar secondary school yau ta science buso, ko kuma yau da muke ce majiga sai ‘yan mata a buso, za ka yi suko akwai malami 520, amma yana suna buƙatar a ta training din su ne. Za ka yi zuwa ga primary guda ka isko wata makaranta tana da malaman, suna buƙatar ƙara horar da su ne. Sannan kuma akwai buƙatar tsari, za ka isko wata makaranta da malamai 100, amma kana zuwa wani ƙauye ka isko malamai 7 kawai. To wannan dole sai da horaswa da tsari, ta yadda wani malami zai ji cewa don me bai son zuwa ƙauyen, a gano me ye matsalar rasa haka, a taimaka mashi ya kasance cewa an tura can su ma an samar musu malamai. To wannan dan strategy na tsare-tsaren mun ba da shi ma matsayin umarni ga su waɗannan hukumomi domin su tabbatar da cewa sun ci gaba da irin wannan.
Bayani da ka fara yi ka ambaci cewa a cikin addinin musulunci umarni na farko da Allah ya wa annabi shine ya ce masa iqra. To amma karatun ilimin zamani yana da matsala musamman a ƙasar Hausa a Najeriya, kuma ƙasa ce da galibin al'ummar ta musulmi ne. Me yasa ake da wannan gibi ga nan addini ya ce a nemo ilimi, ka abinda annabi ya ce a nemo ilimi, Allah ya ce a nemi ilimi, amma kuma ga musulman amma ba sa son neman wannan ilimin zamani?
Wato abun akwai wani lokaci karancin fahimta ga wasu menene ake ce ma ya ilimi. Sannan na biyu kuma muna gani ya samo asali da ilimin zamanin ya shigo a wannan yanki namu, amma ko da ilimin zamani ya shigo a yankin mu ya isko mu da ilimin addini, kuma ta cikin shi akwai ilimin zamani. Za ka isko cewa Malam Abdullahi Gondu da sauran malaman shi su almajiran shi su dan fodiyo sun yi rubutu akan ilimi na medicine wanda yake ke buƙatar abin da ya shafi likitanci. Sun yi maganganu akan abin da ya shafi wata da rana da zagayensu, abin da ya shafi solar system din nan da ake faɗa, dukkaninsu akwai rubuce-rubuce da dama akan su. Sun yi rubuce-rubuce akan abin da ya shafi geography, akwai rubuce-rubuce akan abin da ya shafi history. Duk waɗannan abubuwan akwai su, amma yadda aka shigo lokacin tare da nasarantar da mutane, to sai wato uwayenmu da kakanni sai suka tsorci ilimin. Kamar a kan hankali yanzu da fahimta ta dawo mu al'umma, aka dawo a kansa. Wannan ya sanya cewa mu kan mu zuwan wannan gwamnati muna karfafa yanzu a samu ilimi na zamani na kimiyya da fasaha, wanda ya sanya cewa muna dan karfafa ma ɗalibanmu a zuwa wurare daban-daban. Sannan kuma muna karfafa wa makarantunmu da ke a nan, muna karfafa ma wadanda suka ci jarabawar da take da alaka da irin waɗannan, domin ya kasance cewa mun toshe kiɗin da ke gare mu a wurare daban-daban. Saboda kamar na faɗa, jihar Zamfara tana da cikin mafi baya a wajen irin wannan na ilimin zamani ne.
Me za ka ce game da ilimin yamace? Na ji bayani da kai a baya ka ambaci wata makarantar sakandare ta ‘yan mata. Yaya ake yaya karɓar ilmantar da yamace yake a jihar Zamfara, ganin ɗaya daga cikin jihohin Hausa ne? Masu haro, sai ku bi mu bashin amsar wannan tambaya zuwa cikin shirinmu na gaba.
Ilimi don kowa, ilmantar da ‘ya’ya mata.
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 Maza iyaye har mata, gyara tarbiyya sai makaranta. tura yara makaranta kun si shi ya zan babban gata talla na sa sangarta sangarta yin karatu ka nagarta wadansu yau sun shashanta talla talla sai kwasar cuta
har yanzu dai kan matsalar ilimi a kasar Shehu Usman Dan Hodiyo ilimin manya mecece fa'idar yaki da jahilci ne ga Professor Mamman Wasagu shugaban kolejin ilimi ta tarayya dake Katsina yayi wakilin sashin Hausa Zaharuddin Sani Huntuwa karin bayani
domin babban matsalar da ke damun kasashe masu tasowa shine sha'anin jahilci masana sukan ce matsaloli uku ne ko ce kasa in ta yi kokari ta ciwo kanshi to kusan za ta ci gaba to babba gaba su shine yaki jahilci shine jahilci bayan jahilci talauci ya biyo bayan talauci sai shugabanci to duk kasar da babu shugabanci mai kyau ga talauci ya yawa to jahilci kashe shi zai yawa to masana na cewa idan aka samu aka yaki jahilci to za a ciwo kan matsalar talauci za a kuma ciwo kan matsalar shugabanci mai inganci to saboda haka yaki jahilci abu ne wanda ya kamata kowa da kowa ya zaki damce ya ga cewa ya samu ilimi domin ilimi shine fa abun zaman duniya ba wani abu za a yi sai da ilimi turawa sukan ce wai in ka ce ilimi na da tsada to ka ga jahilci ka gani so saboda haka jahilci bala'i ne ko addinin mu na musulunci an hore mu da mu guji jahilci saboda haka yaki jahilci abu ne mai muhimmanci wanda ya kamata a zage damce a ga cewa an yake shi
wani nuni zakai ganin cewa an dade ana yin wani ilimi na yaki jahilci a wannan kasa ta Najeriya ko akwai wani cigaba da aka samu zaka iya nuna wani cigaba
eh to wasu jahohi akwai cigaba da aka samu amma musamman zaka ga yawan cigaba da aka samu yafi shafuwar mata domin na san kamar jahohi irin su Sokoto Kebbi da Katsina ma akwai santoci da aka yi na mata waɗanda ba su samu ilimin zamani ba domin su dawo su samu ilimi akwai sun fara tun daga matakin primary har suka kai wasu ne suna zuwa university to abin da ban gani wani maza shine wannan irin mataki din ba a yi wani santa wanda maza za su dawo ba su sake primary su yi secondary har su je university mafi yawan wanda muke gani dai na maza shine yaki jahilci da aka saba irin makarantun marece a koya musu yadda za a yi karatu a yi rubutu ya tsaya a nan to yaki jahilci zamani ya wuce nan ya kai matsayin da mutum zai dawo ya fara tun daga primary in bai samu shi tun daga farko ba ya ga cewa ya tafi secondary har ya je university ya zama shi ma ya samu ilimi irin na zamani ko kuma wanda zai amfane shi
to kamar irin jahohin nan da kamar ba a shiga wannan yaki jahilci na zamani ba to wacce shara zaka ba su ganin cewa ya kamata su ma su shigo cikin zamani ganin cewa ga zamani yana ta shigowa
eh to babu shawara shine jahohi ya kamata irin wanda ba su shigo cikin wannan zamani ba su shigo cewa sun yi wa'anga santoci wa'anda mutane su za su samu wanga ilimi na zamani ba su makara ba lokaci yayi wanda kowa da kowa zai shigo ya samu abun amfani shine idan suka ce fa idan mutane su suka samu ilimi to yawanci duk matsalolin da ake samu na talauci rashin fahimta hada da duk wani matsaloli da kake yana hada danganci da jahilci domin kowa ya san cewa ba musulunci ake ba so haka idan aka samu ilimi da na zamani da na islama to matsalolin masu yawa kashi 80 za su rage insha Allah so haka ya kamata gwamnatin da ba su yi wa an ga santoci ba su shigo su ga cewa an bude santocin ga ko ina domin mutane su samu ilimi a fahimtar da su ilimin ga ya wuce wai a ce su iya karatu da rubutu ya kunshi koyon sana'o'i da kuma koyon zaman duniya makarantu irin namu a shirye muke ko da yaushe idan suna neman shawarwari da kuma yadda za su tsara wannan makarantu mu taimaka musu
to akwai wani tsari da na gani a cikin shi wannan yanayi na yaki da jahilci kowa ya koyar da na makocin shi a ce each one teach one a turanci to wani ƙarin haske zaka yi akan wannan each one teach one
eh to wannan babban wani tsari ne wanda aka kawo wanda ake gani baya da tsada kuma zai fadaka mutane da yawa za su amfana gare shi idan akwai makocinka bai yi karatun zamani ba ko bai yi na islama ba kai kayi to ka koya mishi shi ma wani haka wato kowa dai ya ga cewa akalla ya koya wa mutum guda to an ka dauki kauye wanda kila a ce akwai yan boko 100 to kila kuma population din su kila ya kai 1000 guda to kaga yan boko 100 nan in kowa ya koyar da guda akalla za a samu 200 zai lunka So teach one abin ga ne wanda tsari ne wanda kamar yace bai da tsada bai bukatar wani kudi shine babban muhimmancin shi sannan muhimmancin shi na biyu shine mutane da yawa za su amfana to kallon kuma za ka ga cewa so da yawa masana sun ce karatun da mutum zaka koya mutum kai da shi one on one ya fi fahimta bisa ga ka tara mutum 10 ko 20 ka koya musu lokaci guda wato shine muke cewa individual learning shine the best learning method wato shine hanya mafi inganci wanda zaka iya koya mutum one on one din
wato kamar ina so in dan tarilish fashe kamar irin yadda malaman zaure suke a musulunci wannan yana makamanciya da wannan
eh kusan haka ne ai za ka ga cewa malaman zaure one on one ne kusan kowa akwai nashi darasin da zai yi akwai inda aka aje shi jiya in yazo ga inda zai tashi to ka in yazo zai biya ma malamin shi inda aka tsaya da kuma malamin shi zai mishi kari zuwa gaba to za ka ga cewa kamar one on one din ga shine yawanci karatun zaure da ake yi an kuma za ka ga cewa mafi yawan malamai sun la fahimta da ake tsammani don za ka ga wanda suka girma ta hanyar malamai irin wa'azin su ma za ka ji akwai bambanci
cikin yan makonni da suka wuce hukumar kula da jami'o'i ta Najeriya ta kara wasu jami'o'i tara masu zaman kansu wa'adi na yi da ka'idoji da aka gindaya musu kamin a ba su lasisi na dindindin wakilin sashen Hausa Madina Daula ta halarci taro da manema labarai da hukumar ta kira ga kuma rahoto da ta hada mana
a wani taron manema labarai a Abuja Hukumar ta ce jami'o'i da aka baiwa lasisin dindindin su tara sun cika ka'idojin wa'adin da hukumar ta basu ne amma kuma da sauran hujjoji kamar yadda daraktan hulɗa da manema labarai na hukumar kula da jami'o'in Ibrahim Usman ya kasa yayi bayani
babu wannan muka ce ba matsayin wata jami'a bai kai ba abin da ya faru jami'o'i guda 20 ne waɗanda dukkan su basu wuce shekara 3 ba to dukkan su an basu lasisi na wucin gadi wato ita gwamnati abin da a hikimarta idan aka kafa sabon jami'a kada a bata lasisi wato a kai tsaye sai a bata lasisin wucin gadi saboda a tabbatar cewa ta yi abubuwan da ya kamata kuma kada ta je ta kauce ta fara abubuwan da ba su kamata ba
wani ka'idoji ne jami'o'in ya kamata su cika kafin a ba su lasisin dindindin
shekara biyar ake ba su ci a cikin wannan shekara biyar din ya kamata a ce sun samu wannan lasisi to in muka je duba irin kwatsin da suke koyarwa da karatunsu muna ba su matsayi guda uku ko mu ce kin samu matsayi tabbatacce mai kyau ko mu ce kin samu matsayi na wucin gadi ko kuma mu ce a'a ba ki da matsayi to duk a cikinsu babu wata muka je muka duba kwatsin ta muka ce ba ta da matsayi dukkansu guda 20 din da guda 9 da muka bawa lasisi da guda 11 da muka kara musu shekara biyar su dama ta su ce su je su karasa abubuwan da suke so su karba ba wacce a cikin sa muka duba wani course ko wani karatu da suke koyarwa muka ce bai kai ba
kenan waɗannan 11 ba wai ba su da cancanta bane kenan
wannan guda 9 sun fi guda 11 kwazo su sun yi kwazo ne shekara 5 suke da ita an baka shekara 5 ne aka ce ka isa guri sai muka ce ka isa a cikin shekara 3 aka ga zai zama rashin adalci mu ce a'a sai ka jira wannan guda wa'annan din sai an shekara 5 su sun yi kwazo
to me ya kawo rashin kwazon wa'annan saura 11
a rashin kwazon nasu ba a bangaren fannin koyarwa bane ko kuma irin digirin da suke koyarwa dukkan su guda 20 din yanzu suna da yancin su gaba da daukan dalibai su gaba da koyarwa mun tabbatar da koyarwa tana da kyau akwai abubuwa da dama da yasa muka ce su dan kare shekara biyun nan bai shafi wato karatun su ba bai shafi daukar daliban da za su yi ba bai shafi darajar koyarwa da suke ba watakila ba zai rasa nasaba da cewa muna ganin wasu su ba su kafa waɗannan kwamitocin zartarwa da ya kamata su kafa ba to idan muka ba su yanzu muka ce ku tafi akila ba su kafa ba sai sun kafa su mun tabbatar sannan shekara biyar muka ba su har yanzu ba su cika shekara biyar ɗinsu ba
ɗaya cikin jami'o'in da aka ƙarawa wa'adin shekaru biyu Bayes University da ke Abuja ta ce matakin da hukumar ta ɗauka ta ba su mamaki in ji shugaban jami'ar Dr. Senator Datti Baba Ahmed
wannan labari ya zo cike da mamaki abinda jami'a ta shirin yi ta shirya rahoto ta turawa committee amintattu saboda muhimmancin wannan abu da ya faru ya kai ga shirya rahoto a jawo hankalin committee amintattu ni bazan iya ce komai bayan haka ba sai amintattu sun zauna sun yadda akan matakin da za a dauka amma wannan al'amari ya zo kam cike da ban mamaki
A wani labari makamancin wannan, na ƙara tambayar Ibrahim Usman ya kasai, ko hukumar jami'o'i na da labarin ƙorafe-ƙorafe da ake ta yi akan ɗaukaka darajar kwalejin ilimi ta Zaria zuwa jami'a da tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ya yi, sai ya ce.
Eto idan ba mun sani ai muna ganin suna yin riga malam masallaci ne. Ai sai a jira sabon gwamnati a ga me za ta yi. Ban ga dalilin da yasa mutane za su je su dauki doka a hannunsu ba. Ba su rufe hukuma ba. Su dinga yin maganganu wanda ba su dace ba. To amma kuma kin san ana mulkin demokradiya ne. Kowa yana iya yin abin da yaso kuma ya faɗa abin da yaso. To amma mu a ganin mu a kwantar da hankalin su a saurari me gwamnati za ta yi duk wani mataki da gwamnati za ta dauka na tabbata za ta dauke shi ne domin ci gaba na wannan kasa da kuma ci gaban al'ummar wannan kasa mutane su jira don Allah kada mutane su je su abin da za su ji kunya nan gaba
waɗansu manya a Zariyan sun bayyana ra'ayoyinsu a game da wannan mataki da gwamnati ta dauka
sunana Muhammad Shafiu Abdullahi ina da matsayi a jami'a na professor ina da matsayi a fada mai martaba sarki zan zo na wakilin makaranta abinda zan fadi shine godiya ga gwamnatin tarayya ta Najeriya wacce ta duba ta ga cewa wannan lokaci ya kamata a ƙara jami'o'i na ilimi na musamman wayancan jami'o'in kamar ABU da sauransu da ake da faculty of education da sauransu duk ana kiran su conventional university amma wayannan special akan da teacher education so da kakar bambanci da conventional da special wayannan professional ne ba a taba yin su ba a nan kasan wannan shine farko da aka kirkiri jami'a na horar da malamai ni ban sani ba ma a Afirka ko akwai amma a Najeriya mun samu yanzu ci gaba sosai aka samu yanzu ci gaban da wannan zai kawo mana yana da yawan gaske
sunana Alhaji Garba Suleiman Krako Saminata ke ganin gaskiya wannan ci gaba ne domin mai ko a can America ko wani anguwa ma galibi za ga suna da university tun ma ba garin da nake ba nan a Boston Massachusetts duk America ba jihar da tafi jihar mu nan Massachusetts a Boston yawan universities ba zai yi ma ka tafi a nan da kilomita 10 ba ka samu wata university ba gurin saboda ka ci gaba ne
Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
masu haro da wannan rahoton Allah ya kawo karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri Yanzu a madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Kiba Hero Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin. Anan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
A gaida sahabu da tawagarsa, kada dai ku sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
‘Yan sandan ƙasar Austria sun fiddo yara uku waɗanda ke cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai daga cikin wata mota da ke dankare da ‘yan gudun hijira 26 a kusa da kan iyakar ƙasar Jamus. A halin da ake ciki kuma an baiwa wata kotun kasar Hungary umarnin ta tsare maza hudu da ake tsammanin suna da hannu a mutuwar 'yan gudun hijira 71 da aka iske gawawwakin su cikin wata babbar mota a ranar Alhamis a kasar Austria din. Wata kotun kasar Masar ta samu wakilan gidan talabijin din Al Jazeera guda uku da laifin goyon bayan haramtacciyar kungiyar Muslim Brotherhood. Kuma ta yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan yari. Jiya Asabar kotun ta ba da sanarwar wannan hukunci da ta yanke bayan ta sake yin shari'a. Jiya Asabar ne kuma aka buga ƙararrawa a coci-coci a birnin New Orleans da ke jihar Louisiana domin wato tunawa da irin ɓarna da mahaukaciyar guguwar teku Katrina ta yi wa birnin shekaru 10 da suka shige.
To, madalla abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kiba Hero Diodo ne da ya taimaka wajen hada shirin da bada umarni da injiniya mu Neo Alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.